الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 17 ga watan Ramadan shekara ta 1444 Hijriya, wanda ya dace da 8 ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya. Barkamu da sake kasancewa a wannan lokaci a wannan guri Masjid Al-Ansar, ku mu'akko local government jihar Gombe Nigeria, don ci gaba da gabatar da darasi da ya shafi iyaye mata kawai. A yau da ikon Allah Ta'ala, bayan mun gama magana akan jinane na mata, jinin haihuwa, jinin al'ada, jinin rashin lafiya, to yau insha Allah zamu dauko sabon darasi mai suna halin mijina. Sunansa halin mijina. Wata mata ce take ba da halin mijinta, da haka kowa sai ta zabi wani hali ne na mijinta a cikin halayen da zamu faɗa. Ga sunan da yawa barkace. Wannan mazaje da zamu faɗi halinsu, Allah gyara halinsu. In na gama kuma zan zo ce halin matata, ko in ce halin matarsa. Yawwa. Wannan darasi zai mana bayani ne dangane da wahalar da mata suke sha a hannun maza. Saboda mazajen halayensu daban-daban-daban ne, kowa tana fama da irin nata mijin. To idan kin ji bayanin ga halin mijinki, to za ki ji shawarar ya za ki zauna da shi. Za a faɗi halinsa, kuma za a faɗi ya za a yi a zauna da shi. Allah gyara mana mazajen. Mata farko tace ita halin mijinta baya sallah, shine tariku sallah cikin mijin farko, shine baya sallah. Wata Allah ya jarrabe ta da mijin da baya sallah ko baya son sallah. Akwai wanda kwata-kwata baya yi, akwai wanda kuma fashi yake, sai wacce ga dama yake, kuma ta ganshi, kuma ta san haka, kuma suna tare, kuma ta rasa yanda za ta yi da shi. Ashe jarrabawa ce, ba ƙaramin jarraba ba. Allah ya jarrabe ki da miji wanda yake baya sallah. Duk mijin da baya sallah, sai ki ga bai damu da sallan matarsa ba, don ita tana yi, shi bai dame shi ba. Khalas 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 khalas. Don ita tana yi, shi bai damu da ta yi ko kar ta yi ba, tunda shi baya yi. Yaya namiji zai samu arabo a gidansa alhali baya sallah? Yaya namiji zai so ƴaƴansa su yi albarka alhali baya sallah? Baya son sallah, yana wasa da sallah, tariku salati ne. Yaya alheri zai yaɗu a cikin gidajenku? Yaya za ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa alhali mijinki baya sallah, baya son sallah, yana wasa da sallah? Yaushe za ku zo ku daki yaro ko kuma sa tsawa ku masa faɗa ku ce tafi masallaci alhali ubansa baya sallah? Wannan gida da mijin baya sallah, ba za su samu kwanciyar hankali ba. Allah zai jarabe su da asara, Allah zai jarabe su da bacin rai da bakin ciki da damuwa akai akai. Kuma in ba sa'a ba, in ba mata tsayayya bace ta gaske, wallahi sai mijin na ya rinjaye ta. Akwai matar da tace na baro gidanmu ina sallah, ina kulawa da sallah, babanmu baya bari ba mu yi sallah ba, amma nazo na hadu da mijin da baya sallah bai damu da sallah ba, ni ma yanzu gaskiya ba na yi. To ai ita mace dama yawanci tana koyi da mijinta, yawanci sai tsayayyar mace mai lissafi sosai, mai tunani mai kyau. To shine zaki ga da wahala mijin banza ya yi tasiri a kanta. Manzo Allah ya faɗa dangane da sallah, al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, hadisin Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah. Albani yace hadisi ne sahihi a cikin Sahih Ibn Majah. Alƙawarin da ke tsakanin mu da kafirai, bambancin mu da su, da kuma alƙawarin da ke tsakanin mu da su shine sallah. Annabi yace duk wanda ya bar sallah, dan namiji ko mace da ya bar sallah, in dai mijinki baya sallah ko ke baki sallah, faman tarakaha faqad kafar, duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Daka wannan mai gidan naki da baya sallah ki gaya masa. Annabi ya ce wanda fa baya sallah kafiri ne. To yaya zaki zama mai dadi da wanda yake kafiri ne ba musulmin kwarai ba? Wannan fa babbar magana ce, matsala ce babba fa. Wani jam'i ne baya zuwa da dan dama dama, wani kuma kekashewa yake yi, yana ji ana kiran sallah wallahi ba zai fita ba, kuma ba zai yi ba. Wata ta yi mai magana ta ce, yanzu baban momi ba za ka je kai sallah ba, ya ce kabarinki daban nawa daban, ki je keki ba ke dai kina yi ba, ki je ki. Ni dai ban san iya adadin macen da ta kira ni a waya take kukanta mun cewa mijinta baya sallah ba. Annabi ce laysa bainal abdi wa shirki illa tarku salah, ba wani abu da ke tsakanin bawa da shirka kawai barin sallah ne. Fa idza tarakaha faqad ashraka, idan ya bar sallah ai yayi shirka, inji Annabi. Hadisin Ibn Majah, Albani ya ce sahihi ne a cikin sai Ibn Majah, hadisi 1885. Akwai wani bawan Allah da zamu bashi aure, muka sa ai bincike a kansa, cikin abin da muka kama shi bai da kula da sallah, muka ce to ba za a baka ba, kuma an fasa. Ya buga sama da ƙasa, ya ji ya dawo ya yi kuka ya zubar, ya ce soyayya soyayya, yana so yana so. Yarinya ta ce ni ko duk wanda baya sallah ba na son sa, duk wanda yake wasa da sallah ni ko ba na son sa, dama nayi soyayya da kai ne dan ban san halinka ba. To ku rinka sa abincika wanda suke neman ƴaƴanku suna kula da sallah, ta ya ake bincikawa? Anguwar su za a aika inda yake, a ce a wani masallaci yake sallar jam'i, ana ganin sa yana zuwa jam'i daya kenan, ko ma'aikatar sa inda yake aiki, a ce yana fita sallar jam'i a inda yake aiki, ko kasuwa da yake sana'a, yana a kasuwar da yake, ko kuma abokanan sa na kusa da shi masu yin sallah ne, masu kula da sallah ne, ko ƴan hira ne kawai, ko majalisar da yake zama suna sallah, suna kula da sallah, tunda akwai majalisa wurin samari wurin zaman da za a gama kiraye kiran sallah ba wanda zai tashi a cikin su. kin samu labari baya kula da sallah ki ce masa lakum dinukum waliyadin kama gabanka Allah ba mu kan ba da mu ba nace yayi daidai haka kenan wannan yana daga cikin hanyoyin bincike a gane wani yana sallah ko baya sallah ko yana kula da sallah ko baya kula da sallah amma ku matsalar ku da an zo hira da zance ya cikcika miki baki da maganganun banza marasa amfani soyayyar ƙarya soyayyar munafurci soyayyar ƙarshen zamani alhali shi kuma bai damu da bautar Allah ba to Allah ya sauke wannan shine mijinta na farko halin mi awwa na biyu shi kuma wannan mijinta baya son zaman gida to yanzu wancan kafin mu shiga yaya mace za ta zauna da irin wannan miji madda baya sallah baya son sallah na farko ta yi mai wa'azi in bata iya bata sa a masa ta tsoratar da shi Allah na biyu ta yi ta matsanta masa ya rinka fita sallah kar ki gaji duk lokacin sallah kuma ki tashe shi kuma duk lokacin sallah ki kawo mai ruwan alwala ki ce ya fita ya je sallah ko da zai zage ki ko da zai fada da ki ko da zai mai lalle ki ce lalle ya je sallah na uku kuma ki nuna fushinki da kin yin sallarsa na hudu in ta kama ya buƙace ki ki nuna masa a'a saboda baya son kulawa da sallah tunda bai bada hakkin Allah ba shi ma ba za a bashi ba duk wannan yana cikin hanyar ladabtarwa idan har hakan za ta sa ya gyara to ai masa kadin ba laifi bane kai in ta kama ma ai yaji a ce mai za a je gida a tafi a kidawa a zauna yayyayi a dawo a ce ai baka kula da sallah shi yasa yanzu wannan auren ma yana dingirereniya ne wataƙila ma zai bare a kira shi iyaye su a ce baya son sallah baya yin sallah ni idan zai zauna da ni ya rinka sallah idan bai zai zauna da ni ba bazan zauna da wanda baya son sallah ba duk wannan hanyoyi ne na a gyara shi idan Allah ya sa yana son ki yana kaunar ki to za ki ya gyara akwai wanda ta aure baya kulawa da sallah wallahi yace ita ta gyara shi ta mai da shi yana yin sallah amma namiji ya zo kwanta miki a gida ya ta bacci baya zuwa sallah kuma ke zo kina tare da shi baki nuna fushinki ba baki nuna bacin ranki ba ai ya ga damuwar ki sosai tunda bai damu da Allah ba to wannan duk hanyoyi ne da za a gyara su uwa uba kuma addu'a da roƙon Allah a cikin sujada a sa ƴaƴansa su rinka yi mai addu'a Allah shiri ubanku Allah ya ganar da shi Allah sa babanku ya rinka yin sallah wannan duk hanyoyi ne na a gyara in ya gyaru a cigaba da zama da shi in bai gyaru ba in mace ta ce ba za ta iya zama da shi ba ba ta yi laifi ba na biyu shi kuma wannan baya zaman gida kullum mai hirar dare ne namiji mai doguwar hira a waje tarikul bait kenan wancan tarikul sala wannan kuma tarikul bait wanda yake hira sai ya kai rabin dare ya dawo gida kai akwai namijin da ma yake zama a waje wallahi sai dab da asuba yana shigowa zaki da ana as-salatu khairu minan nawmi me yake a waje wannan matar ita kuma abinda Allah ya jarrabe ta ga yanda mijinta yake sam 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 baya zama a gida kamar kaza to gwanda kaza ma in ma almuru ta yayi tana dawowa mutun ne da baya son zaman gida duk wanda ya fita daga gidansa ya bar iyalinsa bai zo ya kula da su bai sani cewa ya kula ya shiga cikin haƙƙinsu abin tausayi kin san abin da yake tsaye da wani karta lido akwai dan caca akwai wanda yake zaman kallo a gidan abokinsa ai ta sa kasa din fim ana janjawa matarsa ta yi wanka tana tagumi tana jiransa ta gyara jiki ta gyara abinci yana can yana zaune a gurin talabishin yana kallon fimafimai ko kallon kwallo amma ya bar baiwa Allah gida tana cikin damuwa akwai wanda kuma hira ce kawai da abokanai kowa ya baro matarsa ana ta zaman hira akwai wanda kuma shi abokanansa marasa mata ne shi fa iya da mata amma abokanansa ba su da mata ba su da haƙƙi sai su zauna a ta hira har sai an kai cikin dare bari dawo ba kun ga wannan mijin naki bai da basira bai da wayo kuma bai da kula da haƙƙi da haka haram ne laifi ne zalunci ne miji ya zauna ya kai har tsakiyar dare ba tare da wani uzuri na shari'a ba ya bar matarsa tana zaman gengedi, tana zaman jiransa, ya shiga hakinta yini guda baya nan, daren ma gaba ɗaya baya nan. Wallahi wannan ba daidai bane. Kallon TV, kallon drama, kallon film, jin kida da waƙe-waƙe da raye-raye, series na fima-fimai, sai mutum ya je ya zauna tunda shi gidansa babu, zai je ya zauna can a je a yi ta yi, ko a je a zauna a bakin kasuwa wajen mai shago, shi mai shagon fa yana ta ciniki yana karɓan kuɗi, shi kuma mijinki yana nan ɗan cikon benci ne, ko ribar ko 500 ba za a ba shi ba aini. Wani ma shi zai rinka karɓan kuɗi yana miƙawa mai shagon, amma yana nan da uban bashi a kansa, kuma mai shagon nan a wata ba zai bashi ko kwanin shinkafa ɗaya ba. Shi kam haka yake zuwa ya zauna kamar yaron shago, amma kuma shagon ba nasa bane. Duk wanda mijinta ya zama mai wannan ɗabi'ar, wallahi na tausaya miki. Wani lalace su shi a wajen mai shayi ma yake zama, idan an gama shan shayi shi ke tattare mai kofunan, wai abokinsa ne wai. Ya bar matarsa a gida tana wahala da ‘ya’yansa, ya zo yana yin wani hidima. Ki masa wa’azi, ki gaya masa abin da kake ba daidai ba ne, ya kamata ka yi ƙoƙari ka gyara. Da haka maza, ana ce da ku ku ji tsoron Allah, duk wanda ya bar mace a gida, ya bar mace a gida kuma ya tafi ya bar gidan, to haƙiƙa ya tauye haƙƙin Ubangiji a kansa na iyalinsa, kuma ya zama almajirin shaiɗan. Idan har matarka ta fita wata rana ta ki zama a gidan, to kai ma kar ka zarge ta, don zai iya yiwuwa ta fada ta je ta aikata haram. Da yawa an samu matan da mazajensu ba sa zama, su ma sai su fita. Ta ce ya fita ni ma zan fita. Fitanka daga gidanka zai iya jawowa matarka ta bude ido, ita ma ta rinka zuwa gidan hira wasu, ko na maza ko na mata. Sannan ya kake so matarka ta yi da ‘ya’yanta lokacin da baka zama a gidanta? Yara su ta zuwa da matsalolinsu, suna so su ga ubansu, ubansu bai dawo ba. ‘Ya’yanka suna son su ganka, kai kullum baka dawo ba. Da sassafe sun tafi makaranta, kai kuma baka tashi a bacci ba, saboda kana doguwar hira. Tunda kai doguwar hira, ai ba za ka iya bacci ba, ba za ka iya farkawa da sassafe ba, dole sai kai baccin safe. Ya zo kwanta ya ta miki bacci da safe, amma da daddare ba zai dawo miki ba sai karfe 3. Akwai wanda kuma gidan ‘yan mata suke zuwa, kun san akwai gidajen mata, ‘yan mata ‘yan iskan gari, wacce budurwa ne ta baro gidansu, wannan mata ta baro, abinda ake yi sai a ɗan siyo doya da kwai da daddare, mayunwata a ɗan ba su ci, sai a zauna a yi ta hira da su, a zauna a yi ta hira ana tafawa. ‘Yan mata kuma ba wai kai, Allah dai sauƙi, Allah sauƙi. Duk macen da ta ballagazan da kanta, ta watsar da kanta, take bin gidan maza, ana zaman hira da ita, ta yi asara. Akwai wanda suke zama su kuma shayi suke dafawa mazan, suna zaune ana zaman majalisa, su kuma mata ne, ana zauna ana awa da lokacin shayi, sai a ce daho shayi, sai ta daho shayi. Ke ba ‘yar aiki ya ɗauke ki ba, ba aurenki aka yi ba, ba miji ba komai, ki zo ki zauna kina dafawa katti shayi. Wannan ba daidai ba ne wallahi. Duka waɗannan abubuwa ne da suke faruwa, ana cutar da mata a cikin gidajensu. So kake taita yawo aljani ya kama ta baƙin ciki ya kashe ta, mace ta tashi ta ɗagawa ta ajiye, ta sauke ta ajiye, ta je can ta dawo ta buɗe nan ta yi kaza, miji baya nan, yaya zaman gida zai daɗi miji baya nan? Kuma yanzu kai za ka ji daɗi a ce ka aurar da ‘yarka, ta zo ta kama kuka cewa ba ta ganin mijin? Wani fa in kin ga ya dawo da wuri, to bukata ce ta dawo da shi ta bukatar ɗan adam kurum. Ko ya matsu zai shiga ban ɗaki, gurin da suke ba ban ɗaki kyakkyawa, ko kuma yana bukatar iyalin. Da karen da yake bukata zai zauna miki dariya ta munafurci, ya dawo da wuri. Amma da zarar ya gama biyan bukatar ba zai sake dawa ba. Allah sauki. Ya kai wannan bawan Allah kai nadama ka tuba zuwa ga Allah. Ka sani mace tana bukatar kulawa. Mace tana buƙatar a rereye ta, a tarereye ta. Mace tana buƙatar a bata hakkinta. Yanzu daidai ne ka rabo ta da gidan iyayenta, ka raba ta da ubanta, ka raba ta da uwarta, ka raba ta da ƙannanta, ka raba ta da maƙotansu, ka zo ka ajiye ta a gida, ka kule ta kamar ka ajiye a dabba, ka rufe ka tafi. Ya za a yi wannan rayuwa? Ai rayuwar aure cuɗe ne, cuɗe ka ne. to da wannan matsala wannan mazaje wannan baiwar Allah ita ko mijinta baya zaman gida ne to ya zaki ki magance wannan matsala ki rinka yi masa abubuwan da zai dauki hankalinsa idan ya zo gida duk abin da ke zan zai dau hankalinsa ko na abinci ko hira ko kwalliya da gyaran jiki zaki hana shi fita da hanyar da zaki ki hana mijinki fita to ki hana shi fita ta hanyar tarerensa ta hanyar gaya masa maganganu na farin ciki da jin dadi ta hanyar girmama ra'ayinsa ta hanyar yi masa abincin da yake so ta hanyar kaza ta hanyar kaza wannan ma hanya ne akwai mazan da ana iya rike su a gidajen su a wannan a rinka tunatar da su Allah yi musu nasiha da fadakar da su da kuma nuna musu haƙƙi aure haƙƙi ne mazan yau ya kamata su sani fa aure nauyi ne mazan yau ya kamata su sani cewa fa aure haƙƙi ne aure ba wai fa sha'awa ne kawai mutum yana sha'awa ya tara dan kudin sai je auro yar mutane ta azabtar da ita ba jama'a aure ba bauta bane ba fa aure ibada ne aure akwai haƙƙi fa akwai fa tambaya fa duk wanda ya aure fa akwai tambaya fa ko dabba fa ka dauko ka ajiye ta a gidanka ka shiga hakinta ka cutar da ita fa sai Allah ya kama ka ballantana mutum akwai matar da Allah ya jifa ta a wuta saboda ta kama mage kuliya mage dabba kuliya ta ajiye ta daure ta bata ciyar da ita abinci ba bata bar wannan magen ta fita waje ta je ta nemi abin da Allah ya bata ba har magen nan ta mutu Allah ya ce kin zama irin wuta saboda kin kama mage kin daure ta to wallahi da yawa akwai mazan da suke daure mata su ajiye mata a gida ba cin kirki ba shan kirki ba magana mai dadi ba ainihin tarerreya ba kula da lafiyar mace ba kaza kuma ba zai zo gida ya zo ya zauna ya yayyau matarsa bakin ciki ba wallahi mata suna cikin wani garari wata rana wani uzuri ya dan zaunar da ni a gida haka ni din dai da nake muku wazi akai na ya faru sai naga iyali na tana ta farin ciki da walwala a dan soyo kaza a ajiye mun kafin a gama an dan damo dan kaza nace ah wayya yau na ganki ne kina ta abin nan tace ka bari kawai ni na san me nake ji yau nace ah me ya faru tace ai tunda na ganka a gida yau kai ne a gida wallahi baka ji dadin da ne ba nace ai dama so kike in yi ne a gida tace kwarai kuwa nace to ki ringa addu'a za a rinka zama nace to kaga ashe wannan yana nuna namiji ya zauna a gida ko asabar ko lahadi ko ya dawo aiki da wuri ya zauna matarsa kawai ta ganshi a gida wannan abun farin ciki ne hatta yara za ku ji suna cewa babanmu yana nan suna so amma mutum ya zama gidansa kamar gidan kaya wai sunan wani wai gadan kaya ai na sa abin da za ku faɗa kenan wallahi kuskure ne na buga wannan misali gaskiya da ba gidan kaya zan ce ba saboda Allah na haka ku kyautata wa matanku ku faranta musu ku zauna a gida mace tana son miji ya zauna a gida yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana zama ya tahira da matarsa nana Aisha tace habbacin rana yake yi in miƙe cinyata ya dora kansa akan cinyata ya bacci sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana zama a gida har aiki yake taya matan shi aiki wallahi dan tankade dan gyaran kayan miya dan waye amma kina ki baya ganuwa ba daidai bane ba kuma galiban namiji daman inda yana gida kin ga za dan abubuwa da yaji ana kifin miya zai ce kai kira mana mai kifin nan saboda ranan yana gida ko ba haka bane a sai kifi suya kifi zai ce kai ku kira mai kifin nan a siya muku ko yaji mai dan wani abun talla shi za ana son miji yana gida wani in yana gida zai sa a siyo kashin miya lafiyayye tace yau ki mana dabge a siyo naman kafa a gyara albarkacin yana zaune a gida eh kwadayayya Allahu akbar wannan kwadai ne da ita alamu ya nuna haka Allah ya bamu dacewa wannan shine namiji na biyu tarikul baiti na farko tariku as-sala, na biyu tarikul baiti, miji na uku zul asfari. Zul asfari mai yawan tafiye tafiye ita wannan bayar Allah halin mijinta yawan tafiye tafiye ne da shi abin tausayi ga matar da mijinta baya zama a gari abin tausayi da haka in kin zo zaki yi aure ki bincika ki gani zul asfari ne ko tarikul baiti ne ko tarikul salati ne ina ga muku wannan ne dan ku samu tarariya da abun tacewa da za ku irin tace mazan da za ku aura duk wacce bata bi shawara da aka bata ba to karta zargi kowa wadannan duk mazan da na ga muku wallahi ba su da dadin zama musamman ƴan matan nan ku nake jewa tsoro masu rawar kai rakakai an samu saurayi ba a bincikawa a ga ya yake wallahi kika dauki ka auri tarikul baiti ko tarikul salati zaki dandana ku daki sai kin kwammace da baki auren ba sai dai ki ji kawaye suna bada labarin mijina ya mun kaza mijina mun ke kam naki a to me ya zafi ki tsaya ki darje wata ta bugo mun waya malam yanzu akwai laifi dan mace ta tsaya ta zabi miji wanda take ga ya dace da rayuwarta nace an gaishe ki yar arziki haka ake so ki zaba wanda ya dace da ke ai mazan su ma gwada ku suke yi su caje ku su bincike ku wallahi in kun ga yadda maza suke bincike akan ku Allah nake ga muku abun hankalin ku ba zai dauka ba in namiji zai aure mace galiban wanda ya san me yake sai ya bincike mace sama da ƙasa daka da waje ya san halinta ya san ya take ke kawai shikenan sai ya zo ya aure ki ke baraki bincike ki san halinta ba wata kuma sai ta barwa iyayenta wai su za su mata binciken wasu iyayen wallahi ba su damu ba kawai su Allah Allah ki samu ki bar gidan ki fita kawai ki ba su wuri ɗakin ki a bawa kannanki a daina garinki ganinki a gida ki yi bincike da kanki tambayi kawaye je ki anguwarsu haka satar hanya ki dan binciki makota sakani kabinki da hijabinki ki dan shiga makotan gidan ki dan san dabarar da zaki ki samu labarin sa ki gano shi wani ba yana zuwa yana ta ƙarya wata yarinya ba ai shi kaza ne ai sai ya sako shadda mai tsada ya karya hula yayi waye yace mata ai shi babban office ne da shi AC yana dukan sa yana jan kaya masu yawa kaza 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 tana ta murna ta samu babbar inuwa wata rana sun zo za su je unguwa ya aka yi aka yi sun zo wucewa da kawayenta wata kawa irin mai shegen sa idon nan kin san akwai kawaye ƴan leken asiri ita fa ba saurayinta bane amma ta gama karance naki saurayin daka da waje yaya aka yi an zo wucewa ita wannan kawar sai ta ji ana dukan guduma karkashin mota kwakwakwal yana rike mu miko sufana kwal kwakwakwal kwal sai ta leka ta ce kai ta ce wance kin ga wani ashe bakanike ne bakanike sana'a ce mai kyau mai daraja sana'a ce mai amma ƙarya ya mata ƙarya ne me yasa zai rena sana'ar sa ya ga ya mata shi bakanike ne mana kanikawa nawa ne wanda Allah musu arziki ya girmama suke da yara suke da kaza to amma ya mata ƙarya ashe bakaniken ma kuma yaron wani ne ana daka mai tsawa sai ita wannan ita amaryar kenan kafin ayi aure ne sai tace da Allah bana son wulakanci wallahi ba shi bane tace wallahi ki duba shi ne fa tace da Allah ki zo mu tafi na ga miki yanzu fa shi yana ma office ya ma tafi Abuja yana office ashe yana karkashin roka ta matsanta aka duba wallahi ta hango waccar kawar da yake kai Allah raba mu da munafurcin mata sai ta lallaba ta bayan motar sai tace wane sai ce na'am sanda aiki eh nagode yar uwa nagode bai san wace ce ba sai tace kin yarda kai shiru mu je kawai mu tafi gogon ki ya sake dawowa bayan kwana uku ya wankushar da sa ya gyara da agogon sa bi tsada da hular sa tana kyalkyali da dan biran sa aljiwo ai shi ofisa ne ta fito a turbune me ya faru to me ya akai wani abu akai miki ni fa kakka dame ni gaskiya me ya faru ki gaya min mana tace to ni ba abin nan ina irin ƙarya kuma ni gaskiya ba zan yi mu'amala da mai ƙarya ba me ya faru wani ne yazo ya shirga miki ƙarya a gida tace me sana'arka yace to ofisa ne ni ofisa tace ba kai muka gani a karkashin roka ba wai ni a ba ni bane suka yi ta musu daga karshe ne wannan soyayyar ba ta yi ba daga nan aka baje abin da yasa na kawo muku wannan kisan wani dan uwa ne ya kawo mun yake gaya mun cewa yana ganin ya kamata a gaya wa maza su daina ƙaryar sana'a sannan mata ku rinka binciken hakikanin sana'ar da mazajen ku suke yi kafin ku yi zurfin fadawa soyayya da su with due respect sana'a da ya fada sana'a ce mai daraja sana'a ce mai kyau sana'a ce mai kima amma shi wani yana ganin ai matsayin sa yafi karfin ya bata rigar sa da bakin mai da aka bari yazo yayi yar zamani yar budurwa ya mata ƙarya tunda ya san ku kun fi san abubuwa masu dan abin nan ba daidai bane namiji yana wannan to amma ita kuma da ya kamata ta yi hakuri gaskiya da ta ji wannan din sai ta yi hakuri bai kamata ta kashe kaunar ba tunda yana son ta ba giya yake sayarwa ba ba gidan mata aka ganshi ba ba kaza yake yi ba da ya kamata ta yi hakuri ta ja masa kunne ta ce in kana son mu ci gaba da soyayya da kai ka daina mun ƙarya kuma me yi a ciki dan ka faɗi sana'arka to Allah gane da mu shi wannan mijinta yana yawan tafiye-tafiye kullun jakarsa a shirye take a ɗakinsa kullun kayan tafiya a cikin jaka ita kuma yau haka Allah ya jarabe ta kuma ba da ita ake tafiya ba passport ɗinsa kullun yana kan teburinsa yau ya hau jirgi yau ya tafi can yau ya hau mota yau ya tafi can ticket ɗinsa na jirgi kullun yana kan sayan ticket yawo yake daga ƙasa zuwa ƙasa min daulatin ila daula daga daula zuwa daula gari zuwa gari ko garin musulmi ko ba na musulmi bane wannan kuma wani abu ne da sauransu ba tafiya yake ta umra ba ko aikin hajji ba tafiya ce ta da'awa ba a tafiya ce ta harkokinsa na duniya da yake yi yana da kyau miji ya zama mai sana'a yana da kyau miji ya zama mai aiki yana da kyau miji ya yi tafiye-tafiye amma kada tafiye-tafiyen su yi yawa ta yadda za a shiga hakkin aure shi ne magana yanzu mutumin da baya zama akwai wani wanda aka ce in ya daɗe a ƙasa to baya fin sati ɗaya wani sati biyu kuma yana da mata hudu gaba ɗaya rayuwarsa shi yawo yake tunda da Allah ya zai iya biyan hakkin wannan mata hudun mai yawan tafiye-tafiye bai da lokacin tarbiyyar ƴaƴansa mai yawan tafiye-tafiye rayuwar matansa tana cikin hadari ba wai ta yunwa ba ta fasikanci wanda baya zama ba zai taba sanin yaya hakikanin gidansa yake ciki ba mai yawan tafiye-tafiye da wuri ma yake tsufa saboda gajiya da yawan hawa jirgi da yawan hawa mota mata mai miji mai yawan tafiye-tafiye sai dai ta ji labarin mata suna zama su hira da mazajensu ke kan banda ke sai dai video call in kin ci sa mai kulawa ne daka macen da take da karfar bukata macen da take son kullun ta ga namiji a kusa da ita to katta aure namiji mai yawan tafiye tafiye dan ku tabbas zaki wahala. Akwai matar da tace ita gaskiya ba irin sauran mata bane, ita na buƙatar mijinta koyo shi, kuma gashi Allah ya jarabe ta da mai yawan yawo, ita fa gaskiya tana cutuwa. Yanzu ne zaki ga tafiye tafiye yake sai je zauna a wata ƙasa ko wani gari yana da mata biyu, idan yazo zuwa bayan wata biyu uku yake zuwa, wallahi in yazo sai ce kwana ɗaya zai yi aiki ya masa yawa, ogansa yana neman sa office, za su yi tafiya kasa kaza, sai yazo kwana ɗaya, to me kwana ɗaya ya za a yi ya raba kwanansa ga matansa biyu ko uku, haka zai rufe ido ya je ɗakin wata ya kwana, wata kuma a shafa mata shiru da haƙuri. Na'am, ya bada abinci ga tafkeken gida, ga direba, ga motar yawo, amma ba miji, gadansa kullun aljanu ke kwana akan gadan, babu kowa, yaransa ba sa ganinsa. Da aka shawara anan shine duk wanda yayi ƙarfi yana da yawan tafiye-tafiye irin wannan, to ya nemi yara ya sa su rinka yi wani lokacin, sai ka zauna a gida wani lokacin don sauke nauyin iyali. Amma mutum ya zama ya bar iyalinsa yana ta yawo a sama kamar tsuntsu, gaskiya wannan taksir ne fi haƙƙi zauja, haƙƙu tamattu. Wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar wannan janibi ba, ya yi ta magana a kan mu kula da haƙƙin matanmu a shimfiɗa. Wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi, idza jama'a ahadukum ahlahu فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها كما يحب ان يقضي حاجته. حديث ابو يعلى ne ruwaito shi a cikin musnad dinsa. Duk da hadisin akwai ta cewa akan sa Albani ya magana akan shi, amma ma'anarsa tana da kyau. Yanzu ki duba a zaman ta kewa na aure fa a shimfida, annabi ya ce wa mace, au ya ce wa namiji, kada namiji suna alakar aure ya gaggauta wajen rabuwa da matarsa ba tare da ya gamsar da ita ya biya ta bukatar ta ba, kamar yadda shi ma yake so a biya masa ta sa bukatar. Annabi ya tsoratar cewa duk matar da mijinta ya neme ta a shimfiɗa ba ta zo ba, za ta kwana mala'iku suna tsine mata albarka. Anan kuma yace kada ɗayan ku yana tare da iyalinsa ya gaggawa ya rabu da ita, bai biya mata bukatar ta ta shimfiɗa ba, ya je kama bacci, ba daidai bane, kuskure ne. To wannan fa yana ma zama a gida, aka hana shi kariya mata gaggawa ya bata bukatar ta yanda take so, to ina ga wanda baya ma zama a gida gaba daya, shi wannan baya kwana a gidan ma, yawo yake kamar tsuntsu kullun yana sama, ana ganin ci gaba ne, ana ganin yana da arziki, ana ganin yana da kaza, ana ganin yana da kaza. Da haka wannan fiqhun abinda za a fitar a wannan hadisin, lalle annabi ya sa a kula da mi, a kula da ainihin mata. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da yaki, kun ga dai jihadi yana da muhimmanci ai. Jihadi idan aka tafi ana kula da dade wanda su sahabbai suke, sai a ce in mutum ya tafi dan yan watanni sai a ce ya dawo gida, me yasa? Saboda matarsa. Yanzu daidai ne mutum ya zo ya tafi cirani ba zai dawo miki ba sai bayan shekara biyu uku. Sayyidina Umar wata rana ya taba aika wa ƴar Hafsa mata Annabi, yace ina tambayan ki, ki gaya min wani lokaci ne mace take iya haƙuri ta daure ta jure ba miji a tattare da ita a kusa da ita? Tace wata hudu. Tace daga wata hudun nan komai zai iya faruwa, idan an bar mace zuwa wata hudu isa mato an shiga hakinta an cutar da ita. To yau akwai wacce take da shekara 10, wallahi akwai wanda ta same ni tace yau shekara 20 rabona da mai gidana, yana ina? Tace yana Kamaru. Nace bai taba za ta ce wallahi bai zo ba, tun ƴaƴansa suna ƙanana yanzu sun girma. Ya ake? Tace wallahi mallam ni na san yadda nake rayuwa, nake buge-buge, kuma ni saboda ƴaƴan nan na kasa kashe auren nan. Nace shekara 20? Tace shekara 20. Kuna magana? Nace tace wallahi muna magana. wani lokacin ya aiko dan abin da za a ce wani lokacin bai zai aiko ba. Tace yanzu wannan rayuwar ya take, nace a a ai Haji ya gwanda ki hada kayanki ki je ki same shi ko ya dawo ko ya mai da kucan in ba haka ba kuma gaskiya wannan zaman bai yi ba akwai hadari. Tace mallam hadarin da na fada ba zan iya irga maka shi ba she yar uwa shekara 20 fa wasu duk sun mutu nawa muka binne nawa suka mutu da haka ku sani cewa tafiya ku bar matanku kuna ta yawo ba kwa zama hakki ne shiga koda ku neman kuɗi kake yi wani zai ce to ai ina fita ne inje nemo abin da za a ci to nemo abin da zaka cin sai ya zama kullun kullun bara kai kokarin ka inganta sana'ar taka ka sa wani ya rinka maka ba ko ka rinka ragewa to wannan shine illar zul asfari mai yawan tafiye tafiye yau ya tafi can yau ya tafi can wallahi ina gaya miki ko mu almajirai masu karantarwa masu wa'azi wala duk ranan da muka ce zamu yi tafiya zamu je wa'azi wani gari wallahi fuskar iyalanmu muna ganewa ba su suke ba amma ba yanda za su yi ne kawai saboda aikin Allah ne amma suna ganin ai su ma zama a wajen su aikin Allah ne sai ka ji mace tana cewa yau kuma komawa zaka dade yi bata isa ce ba zaka je ba amma dai sai kuma du tafiya zaka ƙara yi ya kamata ka huta ashe mace tana so a zauna kusa da ita tana so a kula da ita da haka ya ku yan uwana ashe al-allamatu sa'idi Allah ya masa rahama yayi magana karkashin tafsirin ayar walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf yace ay walin nisa'i ala bu'ulatihinna min al huquqi wal lawazimi mithla alladhi alayhinna li azwajihinna min al huquqi al lazimati wal mustahabba Allah yace matan ku suna da haƙƙi akan ku kamar yadda kuma kuke da haƙƙi akan su yace ay mata suna da haƙƙi akan mazajensu na dole kamar irin yadda su ma mazajen suna da haƙƙi akan matansu na dole kamar yanzu haƙƙin mace ne akan mijinta annafaqa ya ciyar da ita alkuswa yayi mata sutura kenan da almuashara zamantakewa almaskan wurin zama da kuma alwatu saduwa ta aure wannan a cikin tafsiri malamai suka faɗa tafsiru sa'idi kamar yadda kake jin kana da haƙƙi akan ta ita ma tana da haƙƙi akan ka yanzu dan Allah akwai namijin da zai yadda ya auri mace zul asfari mai yawo mai yawan tafiye tafiye ka auri mace yau ta tafi America gobe tana Ingila yau tana Kwatano jibi tana can Chadi ta sake dawa ta tafi Niger daga nan ta tsallaka ta je Lagos ta yi sati biyu wata ran an gayyace ta suna da wani course za su yi wata uku a wani hotel za su zauna haba kai za ka iya akwai namijin da zai iya auren mace mai wannan yanzu ku duba fa mata fa likitoci daga cikin binciken da muka yi aka gaya mana daga cikin matan da ba sa auruwa da wuri kuma suke da matsalar kwa za su aura akwai mace likita duba ana ta cewa mata su yi karatun likita wata mata ta rubuta ce mallam sai fa an gyara wa'azin nan an ce mata mu je mu yi likitanci wannan ina wata rana tara wasu mata likitoci ne a wata ƙasa ba a Najeriya ba ina musu karatu ina ta yaban su nace naji dadi ga sanan din likitoci nurses nurses za ku taimake mu sun ci tace to amma mallam wa'azin ku fa sai kun gyara zaka je ka gama karatun likitan ka zama likita cikakkiya ka zama nurse cikakkiya ka zama kaza an kashe ma miliyan kaza a gidanku kai karatu amma ka rasa mijin aure tace wallahi maza ba sa son auren mu me yasa wai shi namiji wai baya so ya auri wai wai likita mace likita kullun tana asibiti a'a yau an kira ta duty night duty a'a yau za ta yi kwana asibiti a'a yau za ta yi ne a can a'a za su yi operation karfe 3 an kira ta a waya akwai operation tace wallahi ba sa auren mata likitoci galiban kuma mu malamai sun ce mu je mu yi karatu likitanci da haka dole ne malamai su yi wa'azi su nuna muhimmancin auren mata likitoci ko nurses nurses saboda ba a yi musu adalci ba wallahi ya za a angi za su a ce su je su yi karatu kuma bayan sun je sun yi karatun kuma auren ya gagara kowa idan ya zo sai ya gudu sai ya auro wacce take za ta yi ta zama ne kaga anan ashe su mazan ba sa yadda su auri wacce ba ta zama a gida na buga muku wannan misalin ne shi baya so
ya auri wacce ba zama take a gida ba, to kai yaya zaka zo ka auri wata kai baka zama a gida? Yanzu wannan daidai ne ba daidai bane? Kuskure ne. Daka muna fatan maza su kula da wannan haki na zamantakewa, ba wai kawai ba da ci da sha ba, a akwai hakin shimfida. Hakin shimfida kuma sai kana gida, dole sai kana gida, sai kana kwana a gida. Da wanda ma zai zo, wata mata ta ce wallahi yana garin bai zai zo kwana a gidan ba, yana ina, yana can gidan guest house dinsa inda ake kai masa matan manza. Wai namiji zai iya rufe ido yana gari fa ya kida wa gida ya kwana? Matarsa ce ta jira, yace ke baran kwana a gida ba yau, kana ina, ina ruwanki? Wani kuma karar zai faɗa, zai ce ina office, a office zan kwana. Wani kuma karar zai ce ina, ce ina can gidan baki na. Karki dauka shi kadai yake kwana. Yan mata zankala zankala, yan mata ake zaba aje a kai masa. Ya bar matansa na sunna, ya je yana kwana da matan banza a katan gidan da yake da shi guest house. Daka ina baki shawara Hajiya, in mijinki yana da guest house, to ki yi kokari ki gane guest house din, yana da kyau ko ba dan komai ba ma kya rinka dafa abinci kina kai masa wata rana. Fatan wata ran sai dai ya ganki da mota kin ci ko kayan abinci ki kawo ki je ki tarar me ake toyawa a wannan guest house din. Da kin je ana cewa shiga daga ciki, matsa shiga daga ciki, to akwai wata kenan. Ki kai mai abincin rana ba zato, ya hau fada sai ki ce mai gida abinci ba na kawo maka. In dare yayi dare, dauki mota ko direba ki ce ya raka ki. In ya ga ki ce ya aka ce wallahi na biyo kadinka ne, da ni da yara duk muna ta jira wallahi mun ga baka dawo ba, to je ki ina zuwa. Idan da dama kika masa ka kin ga za a gyara toki, in kuma ba za a gyara ba ke zai gyare, to karki ba dadi namiji yazo ya ajiye mata, ba dadi yaje ya ware wani gida na shakatawa, ba dadi a ta daukan matan banza ana kai masa, ba dadi ko ya tara abokanan su su ta kunna kallo suna kallo, ya bar matan su a gida suna tagumi. Wata fa wallahi radda mijinta ya dawo mata karfe 11 dare, to wannan murna take. To ya kamata mazaje masu yawan tafiye-tafiye a yi tafiya, Allah ya sa wa tafiya albarka. Amma ya kamata ku sani matan ku suna da haƙƙi akan ku. Daga nan Sayyidina Umar ya kafa doka, yace duk sahabin da ya tafi yaƙi yana da mata, ka a bashi ya wata hudu, in ya wata hudu ya dawo gida. Kin ga sahabbai masu kula da haƙƙin mata, ke ku idan ya ankare ya danna sai addu'a. Ko jiya wata ta kira ni tace wallahi mijinta yana nan suna gari daya, tace amma wallahi yau mallan shekara guda rabona da shi. Nace ke ko me ya faru haka? Tace wallahi mallan na rasa yanda zan yi da shi, ya tara min yaya ya tafi ya bani. Tace gidan mu yanzu gashi nan wuta, kudin wuta ya kare, kudin haya fa. Tace wallahi mallan yar mu budurwa na saka take zuwa take ta aiki, taje can tayi aiki, taje can tayi aiki, ta dan samu abin da za a samu mu bi da dangi da ƴan uwa mu kararrauta mu biya kudin haya abinci fa. Tace wallahi mallan wani lokacin zai da taimakon makota kuma yana nan. Tace wallahi yana nan. Tace idan ya sha iska wani lokacin fisha sai ya zo ya wanka sai kwashi kayan sa sai tafi. Tace na rasa ina yake zuwa mutumin nan. Wannan fa shine zaman auren Bahaushe ba Fulatani, ba dadi wallahi. So ni ina tausaya muku mata, ku yi kokari ku rinka bincike kafin ku yi aure. Kuma maza su fahimci wannan karatun, ba kar wani ya je ya ce a to in ba a yi tafiyar ba ina za abin da za a ci, a'a ba ce akai kai tafiya ba, ko annabi ma yana tafiye-tafiye, amma kar yayi yawa na shiga haƙin iyali. Idan ko za ka yi, tunda kana da arziki da wadata, dauki matarka ka tafi da ita. Akwai wani babban attajiri, babban mutum ne, shi ba mai zama bane gaskiya, zul asfari ne. Ni da shi yake ga mai ce a mallan ai mun ji wa'azi, yace ka gane nan mallan tattafiyar da zan yi wallahi da matata a gefe na a jirgi sit, ga sit ina ganata ina mangara ta tana mangara na. tace yace ko ko ina zamu ji nace kaga yayi maka haka yace in naje hotel in kama mana ɗakin mu tace yace kuma har tafiya nake da kayan abincin mu na gargajiya a cikin luggage din mu mu auna in je ta tuka mun tuwo na lafiyayye dan mutun ne ni mai son tuwo da miyar kuka ko America naje ko Thailand naje ko Sierra Leone ko Indonesia ko ina yace wallahi da abincina da matata kuma yace in kaga na rabu da ita to zan shiga kasuwa ne zan yi sayayya zan shiga cikin bazar amma tana hotel in zo in same ta yi wanka ta gyara jikin tace yace mallam karka ga dadin da nake ji wallahi nace Allah ma albarka yaya ba kuke da yaya ko da wani abu sauran su yace idan ta samu ciki juna biyu dan karamin jariri nakan ta kaita tafiya ita ma tana dan daga mu amma da yaron ya dan yi karfi akwai masu rino akwai masu kula muna da kayan abincin da za a ba wa yaro ba zai cutu ba tace wallahi da kayata nake tafiya gashi ta tsufa ni ma na tsufa amma a haka muke a makale yace ban taba zuwa wai wani wai wata ta nemi daukan hankali na wai nayi tafiya ko a gonkwasa mun kofa ko irin matan hotel na banza ce a ina ana gonkwasa kofa sai in ce mata ta je ki bude wannan matar yace mallam kaka ga yalwar da take ciki tana cikin farin ciki passport dinta duk ya cika wannan mutumin Allah ya masa albarka Allah ya girmama shi Allah ya kyauta ya kula da haƙƙin mace wannan bai da wani damuwa ba ta da damuwa ya ce maka mata Allahumma illa in ita macen ce ta baka dama tace ba damuwa ka je to wannan wata option ne wata mata za ce je kaka ba damuwa ni ba ni da bukatar ka akai akai ka bar ni a gida daga cikin zul asfari dabi'un su halayen su akwai wanda kuma shi zai tafiya yana tafiya da matan amma kuma zabe yake sai ya zabi gangariya a cikin su wanda bata gaji ba kun san duk wanda yake da mata biyu uku hudu to akwai gajiyayya akwai yar dama dama akwai yar tsakiya akwai kuma yar yarinya yar budurwa wanda ita yanzu take yayin ta kafin ita ma ta yi isbaya to idan yazo sai ya samu karamar sai ya dauka ta bar ita duk inda zai je a duniya da karamar yake tafiya bakin ciki ya ishi sauran matan nan sun yi mitin sun ga abu ya gagara wannan zalunci ne mutum kullun zai tafiya ya dauki karamar matarsa ko ya zabi wacce yake so ita zai ware kullun ita ba laifi in yau ka tafi da wannan gobe ka tafi da waccar wani lokacin ka tafi da waccar yanzu wani mai yawan zuwa umra ne yanzu daidai ne kana da mata uku duk lokacin da zaka tafi sai ka zabi daya da ita zaka je umra wallahi maza ku ji tsoron Allah wallahi duk wanda yake da mata sama da daya yake irin wannan dabi'ar ya sani a kiyama sai Allah ya kona shi akan wannan dabi'ar dan Allah baya barin zalunci wata fa matar fa a cikin matan fa har yanga take sauran mata tana kada ka fada saboda kawai ta ga ita ce mace a gidan sauran ba mata bane matukar zai tafi aikin hajji ko umra zai ce hajji ya kawo passport dinki to sauran matan fa su ba mata bane daga sama suka fado sadaka su aka kawo maka ba su da haƙƙi akan ka haba alaji kuma in kana ga dara ita yarinya ce karama ba ta da yaya ba ta da kaza ai ita ma za ta yi yayan waccan ita ma ba ta yi yarintar ba ka mata lokacin da take yarintar kuma an taba zaman lafiya a haka ka ce wai matan ka wai kansu ya hadu ka ware wata bora wata mowa ba daidai bane ke ma da mijin yake yin haka da ke yake ware ki duk tafiyar duniya da ke yake tafiya wallahi ya zalunce ki ya kamata ki mai wa'azi ki gaya masa gaskiya ki ce alhaji ba ni kadai bane mataka nagode da kauna da soyayya nagode amma dan Allah nan gaba in zaka tafi ka tafi da wance ai ba za a yi ba ko ashe wa'azin banza ma nake yi kenan ni na dauka za ku ce yawwa malam ha shine adalci ai to ai kun ji tsiyar ku ke tsiyar ki so kike yi a makale miki ke za a yi ta yi wa ba ku da adalci kuma yaya zai zo yana da mata guda biyu duk tafiya da ita zai tafi ita wacce a batta in tana da yaya ba akwai manyan yayanta yan mata ba su kula mata da yayanta Allah sa shekara ta 100 kice haji ya gyara jikinki sosai saka mun lalle kyautata kawo fason ki zo mu tafi ka rike kayar ka tabar ita matakka matakka amma mutum yazo ya bar matar sai shuka mata bakin ciki akwai matar da irin wannan abin ya faru duk tafiya idan suka yi sai zari daloli sai ce haji ga wannan kyai tsaraba saboda muguntar matar in ta zo yin daraban wallahi ko kishiyarta wallahi ko dan kunu bata sai kishiyar yanzu wannan adalci ne ya biya mata kudin jirgi ta dauki miji tana tare da miji a hotel in za su je guri tare da miji ya kai ta wurin shakatawa idan ke bude ta ci ta sha ta yi abin nan ga miji su je bakin ruwa su shakata su dauki hotuna su yi komai da komai ina sauran matan suna can gida suna tagumi sannan bayan nan an zo za a tafi ya zare wasu daloli ya ce gashi ki shiga kasuwa ki sayayya malam matan nan haka za ta ciko jakarta briefcase dinta ta siyo sarkokin gwal ta siyo takalma ta siyo kaya ta zo gidan amma dan rashin kirkin matan nan daidai da ƴaƴan kishiyarta ta siyo musu dan takalmi ko na wallahi ba ta ya ba ba ku da kirki halin ku bai da kyau kuma ba daidai bane ta yanzu wannan miji da yake wannan abin sai an ja masa aya ko hadisi a ce ji tsoron Allah wai wai ba daidai yake ba kai ka san haka daidai ne to wannan ɗaya ne daga cikin bakin cikin da mata suke gamuwa da shi a gidajensu musamman matan da Allah ya jarabe su da miji zul asfari mai yawan tafiye-tafiye wanda wannan yayi dan kokari yana ma tafiya da matar amma wata ya ware yake tafiya da ita na ƙarshe shi kuma yana da matan nasa na sunna shi kuma baya tafiya da matan san sunna kun san dawa da matan banza yake tafiya wallahi da ƴan matan su yake tafiya da yawa a cikin maza akwai wanda zai yi wa matar banza ya mata password ta san yanda za ta yi ƙarya iyayenta ba manufa su kuma ya dauke ta tafi da ita amma ba ta da iyaye shikenan shi tafiyar sa da matan banza yake ko kuma ya hadu da matan banzan a can akwai wanda kafin ya zo karuwarsa ta kama masa hotel kafin ya sauka a garin karuwarsa ta kama masa hotel kin ga ashe yana da matar sunna yana da matar banza a Dubai din a England a America a inda yake zuwa akwai wanda matar banzan ce take rako shi har airport ta rike mai jikarsa in za su rabu ya rungume ta rungume shi saboda baya tsoron Allah amma matansa na addini na sunna ya bar su azubi a wulakanci kana haifan yaya mata kana haifan yaya mata kana haifan yaya mata wallahi duk wanda ya lalata yar wani sai Allah lalata tasa sannan kuma duk wanda ya shuka bakin ciki wa yar wani da ya auro matukar bai daina ba bai tuba to tabbas sai an shuka wa yar sa bakin ciki da bacin rai wadannan sune mazaje guda uku halin mazajenku guda uku da na faɗa na farko na ce waye tarikul salati na biyu fa tarikul baiti na uku fa zul asfari abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh